This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar aikin alhazan Najeriya ta ce za ta rufe karɓar kuɗin aikin hajjin bana a ranar Juma'a mai zuwa. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni da kuma karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin ƙai a Gaza, inda Falastinawa ke fama da yunwa. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Jordan, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai agajin jin ƙai. Ya kuma yi kira ga Isra'ila da kada ta sanya wani takunkumi. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka akan rashin samun damar kai agaji ga Falastinawa farar hula, inda suka ce jami'an Isra'ila masu sa ido na hana a shiga da wasu kayayyaki. Isra'ila kuma na riƙe ayarin motocin kayan agajin, sannan ga rashin hanyar shiga cikin Gaza saboda faɗan da ake ci gaba da gwabzawa. Jami'an Ukraine sun ce Russia ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin Kiev a yau Litinin, wanda ya jakata akalla mutane 5. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta lalata dukkan makamai masu linzamin da aka harba, da kuma 8 daga cikin jiragen sama marasa matuƙi 9 da Russia ta yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare a birnin Mykolaiv da Odessa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka faɗo sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa. Jakadiyar Amurka a Ukraine Bridget Brink ta ba da rahoton jan fashe-fashe masu ƙarfi a babban birnin Ukraine. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Faransa ta tsaurara matakan tsaro a matakin ƙola a jiya Lahadi bayan mummunan harin da aka kai a wani wurin kallon raye-raye da kaɗe-kaɗe a Rasha, harin da ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai shi. Prime Minister Faransa Gabriel Attal shine ya sanar da matakin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, wato Twitter. Yana mai cewa hukumomi suna nazarin ikirarin da kungiyar IS ta yi na kai harin na Moscow da kuma barazanar da kasar ke fuskanta. Sanarwar dai na zuwa ne bayan da shugaba Emmanuel Macron ya yi wani taron tsaro na gaggawa sakamakon harin da aka kai ranar Juma'a a wata unguwa da ke birnin Moscow, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 130. Faransa ta sha fuskantar munanan har-haren kungiyar IS, ciki har da kisan kiyashin da aka yi a gidan sinima da Bataclan a shekarar 2015, inda 'yan ta'adda suka buɗe wuta kan masu zuwa kallon wasan, suka kuma yi garkuwa da mutane tsawon sa'o'i. Sojojin Faransa sun kuma fafata da mayakan IS a gabas da tsakiya da nahiyar Afirka. Ƙasar Malawi da ke kudancin nahiyar Afirka ta ayyana dokar ta ɓaci sakamakon bala'in fari a gundumomi 23 cikin 29 na ƙasar, kuma shugaban ƙasar ya ce suna da buƙatar gaggawa ta dala miliyan 200 don agajin jin ƙai, ƙasa da wata ɗaya bayan da makwabciyarta Zambia ita ma ta nemi agajin. Malawi ita ce ƙasa ta baya-baya a yankin da ta fuskanci ƙalubalen samar da abinci saboda mummunan farin da ake dangantawa da yanayin El Nino da dumamar ruwan tekun, wato na dumamar ruwan tekun Pacific. Ita ma ƙasa ta uku, wato Zimbabwe, ta ga raguwar amfanin gonarta sosai, kuma tana tunanin bin sahun Malawi. Tana mai jaddada damuwar da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta WFP ta nuna nuna a ƙarshen shekarar da ta gabata kan cewa ƙasashe da yawa a kudancin Afirka na gab da fadawa matsalar yunwa saboda tasirin yanayin El Nino. Hukumar WFP ta ce dama kusan mutane miliyan 50 a kudanci da sassan tsakiyar Afirka na fuskantar matsalar ƙarancin abinci tun ma kafin farin mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Bisa yadda canjin dala ke hawa da sauka, hukumar alhazan Najeriya ta ce duk wanda zai biya kujera yanzu zai bada daga naira miliyan 8,254,664 a arewa. Sai naira miliyan 8,454,664 a kudu. Hakanan hukumar za ta rufe karɓar kuɗin ranar Alhamis 28 ga wannan wata na Maris. Ga rahoton da wakilin Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
Hukumar alazan ta ce wannan bai shafi mutum 50,000 da suka riga suka biya kuɗin kujerar naira miliyan 4,900 kafin wannan ƙari. Amma su ma duk da samun tallafin gwamnati za su cika to naira miliyan 1,900. Fatima Sanda Usare ce mataimakiyar daraktan labaru ta hukumar.
Mutane 50,000 da suka riga suka biya su an ba su nan da zuwa Alhamis su cika kuɗin miliyan 1,900 da ƴan kai kafin 12 Ramadi 1 na ranar Alhamis. Kowa ya cika kuɗinsa wanda yake da niyyar zuwa aikin hajji domin zuwa Juma'a da za a rufe. Ba za a sake karɓar kuɗin kowa ba.
Amma Hajiya Fatima, sanarwar na ga kun saka har yanzu kofa a buɗe take ga wanda zai biya gaba ɗaya lokaci ɗaya.
Wata kuma shi yanzu mai ma zai biya kuɗin aikin hajjin. To an ba shi shi ma zuwa wannan Alhamis ɗin ya biya miliyan 8 shi ma da ƴan kai kamar yadda aka sanar a cikin wannan sanarwa ɗin. So idan mutum ma yanzu ne Allah ya kaddara mai to shi ma yana da wannan filin ta buɗe mai shi ma ya je biya wa'annan kuɗaɗen.
Wannan da ya nuna haji ya zama yadda aka san shi ake mara kirari da haji kiran Allah.
Duk iya kokarin da na kwanta yi da kuma gwamnatin tarayya ta yi abin ya ci tura.
A nan hukumar ta ce duk wanda ke son amsar kuɗinsa zai iya rubuta wa hukumarsa ta jihar su don a biya shi. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnoni su tallafa wajen yi wa maniyyata cikaton kuɗin. Malam Nafi Ubaba Ahmad shi ne babban sakataren majalisar.
Dole akwai barazanan kuma muna kira ga gwamnati lallai-lallai su yi ƙoƙarin da jihohi da gwamnatin tarayya su duba wannan al'amari kuma ga lokaci na ƙurewa. Shi ne ma babban barazanan saboda lokutan da ya kamata akwai kowanne akwai timeline. Dole ya kamata an tantance yawan alhazai na kowace ƙasa da za su je Saudi Arabia. Dole ya kamata lokaci da za an tantance wannan an gama biyan kuɗaɗen kaza da kaza da kaza da masaukai da abinci da sauransu. To duk wannan abubuwan ba kammala su ba. To ka koga ai akwai babban barazana ga aikin haji a bana kenan.
In haka ne ya nuna har su ma jihohi kenan ko gwamnoni sai sun ba da wani kaso kenan inda wannan abun zai iya yiwa.
A to menene gwamnati da ke shugabantar al'ummar musulmi da musulmi suka zaɓe sa menene amfanin kuɗin da yake da shi ya taimaka ma al'umma in suna cikin wani hali.
Alƙaluman Nahakon sun nuna zuwa yanzu jihar Kaduna ke da mafi yawan maniyyata da 4,656 yayin da Kogi da Ibonyi ke da mafi ƙaranci mutum 13 kowace inda Abia, Akwa Ibom, Anambra da Cross Rivers ba su ma da ko mutum ɗaya. Nasiru Adamel Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamel Hikaya da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
I'm hadis ne.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
yan kasa da hukuma
ka sha hake cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan la'anan ne
masauri assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
kana doka gwamnati ba mu ta doke mu aiki a 2010 bana biyan mu har 2011 sai an zance da salary din ba labarin komai a cikin sai an zance da salary
makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai sai inda muke yara da suke karatu amma wallahi ba karimin kunci ne muna ciki ba
ai har yanzu ba koren su ba dai ba an kibiyan su ne har yanzu suna na aiki
ma'aikatan da aka kora daga bakin aiki kenan a karamar hukumar Kiyana ta jihar Nasarawa a arewa ta tsakiyar Najeriya tun a shekara ta 2011 a dakace mu
yau ga wasu nan su ke nukura don mun san kan ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gurbin matsakani kan akara ko ho ga ma ko sun dara Allah 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 hadakanmu afirka mu soyuna
Madalla masoyare bayan kammala zaben da ya kafa sabuwar gwamnati a jihar Nasarawa dake tsakiyar Najeriya a shekara ta 2011 kwatsam sai gwamnatin ta ce ta sallami wani adadi mai yawa na ma'aikatan da majalisun kananan hukumomin jihar suka dauka aiki a shekara ta 2010 wato karkashin kulawar tsohuwar gwamnati wanda yake wannan lamari na neman zama al'adar gwamnatocin siyasa a Najeriya amma ma'aikatan da wannan mataki ya shafa a karamar hukumar ta Kiyana sun kalubalanci matakin na gwamnatin jihar ta Nasarawa a dungwiwa da majalisar karamar hukumar ta Kiyana inda suka gurfanar da su a gaban kotu yau fiye da shekaru 10 kenan wannan batu yana gaban kotu amma har yanzu ba a kai ga karkare shi ba duk da cewa ma'aikatan su fiye da 300 da suka kai wannan kara sun yi nasara a gaban kotun sauraron korafin ma'aikata ta tarayya dake birnin makurdi na jihar Benue
ni ne mai suna Musa Dan Umaku daga Kiyana local government Nasara to da mu yanzu nan shine Kiyana local government ta ba mu ta doke mu aiki a 2010 bada biyan mu har 2011 sai an zance da salary din ba labarin komai a cikin sai an zance da salary muna ciki har 2012 to muka abin ya yi cinyewa ba su biya mu ba that's why the oil pressure da muka kute sai muka ga yanzu ya kotu a mukunki
kamin ku je kotu sun muku bayanin me yasa ba suka dakatar da ku ko kuma da salar da albashin ku
ba su ga mana komai ba mun bi an bi har an gaji
kun kai ku nawa
mun kai kusan 300 to yanzu da yake magana da ke wasu ma sun mutu wasu kuma sun samu aiki a gurin da za su samu aiki to da muka je kotu din 2011 muna kotu har 2020 Allah cikin ikon sa ya sa kotu ta gani cewa muna da gaskiya ta dauki kesin ta ba mu cewa a cikin kesin da rulin da aka yi a Industrial Court of Makurdi aka ce jana local government ta kuma da mu aiki da kuma biya mu salary din namu gaba daya a kuma confirming din namu har yanzu nan ba mu ji komai daga gurin gwamnati ba kusan bara ma muke yi
amma wannan abin ya shafi ku yan kiyana local government ne ko kuma da sauran kananan hukumomi
local government guda 13 na Nasarawa state suka yi wannan employment wannan hukunci kowa ya yi nasa based on his local government
sunana Fatu Oyiko Baba Yahaya daga China local government chairman na local government zababban chairman ya kwashe mu aiki a 2010 an dofi na mu kawai mun sai shekara 10 mijina ya mutu shekara 13 kenan yanzu ya bulukutu ya rasu ya bane da kananan yara ne Allah ne kawai yake ce da mu Allah kawai ya san hali da nake ciki makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai ya san inda muke yaran suke karatu amma wallahi ba karimin kunci ne muna ciki ba kuma ba zan goye muke ba wallahi kowane lokaci sai na musu addu'a nan wannan abin da suka yi mana wallahi ina musu addu'a domin mu cancanta a bamu aiki na shi naka bamu da suka zo suka zalice mu saboda bamu mai siya mana ba wallahi muna cikin wani hali wai su a cikin mu lokacin suna ba su da lafiya ne suna shan magani ne amma su ne dai wani abu wallahi ya zo ga su da su mutu an ji afili kenan ba su kara ji ba ma har yanzu ba labarin komai shuru ne kai ba ma ji ma labarin komai kuma ma duka an zuba ma gefe kusan shekara 10 kenan yanzu muna zubi
to amma tun wannan lokaci ba ku sake tuntuban gwamnati ku ji ina aka kwana ba
an tuntuba gwamnati to sun ce su ba ruwan hannun su a ciki kuma ba su hannun waye ne na ciki ba magana wai magana local government ne a kuma state government ne magana lokaci a involve in harin state an ji apila makoni ana win case na an zo gaban gwamna shi ne su suka sake roka kakara suka kai apil da apil ne kenan yanzu sun ba su ji apil ba kenan shuru wa wuri ya shuru abin shi ba magana ba response na komi an don fina mu kawai mun sai shekara 10 bosu su su mutu ba su da rai yanzu haka mun kungiya mun bido manya da hannu su ya kana cikin wannan abu mun bi su har gaban sarkin kana mun kai kukan mu na ma'aikatan kore su a gaban shi ma amma har yanzu ne magana ba mu sai yaya aka yi ba kawai an samu shuru ne ko saboda ba mu da gata gatan mu sai Allah shi yasa kawai aka yi shuru da magana ba mu sai yaya aka yi magana ya dauke shuru ba su yi hakuri su yi tsoron Allah su mai da ma bakin aikin mu tuna ba mu musu laifi bane
sunana Ali Ogago Abu Rekiana Sarawa State ba mu tuka da sallama ba kuma ba amma tuka da aiki an ba mu amma na sallama kuma ba sallame mu ba ba mu saruta mana wannan ba ba mu ba to muna kan zuwa aiki da biyu to a biya mu wa biya ba kun yi shirin ce to bani za mu yi aiki ga shi da kaya wanda mu yi zaman mu ga yanda Allah zai yi kuma da haka zaka dakatar da mu sai kusan wajen shekara ma amma duk wani abin da aka zo wanda zai ne local government ko ana neman ko gwamnati ana neman jama'a ko ana neman wani zaga za kira mu za ce mu je mu sa hannu abu kaza eh duk wani abin zai sai an kira mu mu wajen da ruku da wani abu to amma saboda yake sai yanayin donate mu ne kasan mu ne wato rayi ne kai ya shiga da cikin magana rayi ne na siyasa ya shiga wani abin
yanzu ta kaman me me kuke bukata a yi
bukatun mu kenan kawai a kwace mu na yanci mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma
duk da cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa ta ce za ta ɗaukaka ƙara ko kuma ta ɗaukaka ƙara amma dai har yanzu babu wani labari game da makomar shari'ar ballantana ma makomar waɗannan ma'aikata sai dai barista Ocha Olegede wanda shine lauyan waɗannan ma'aikata ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki akan wannan batu
har yanzu ba koren su ba dai ba an kibiya su ne har yanzu suna na suna aiki mun ci gaba da shari'a din dole ne za a biya su abin da ya kamata biya su tun lokacin da an hana biya su zuwa
gidan su nan amma ita gwamnatin ko kuma ce gwamnatin karamar hukumar Kiyana me take cewa kan wannan kesin
ai na ba su na yi musu leta na kai musu abin nan judgment day akwai wani a minister of justice na Nasarawa government wanda yake rike wannan case ma gwamnatin da Kiyana local government shi har yanzu shi shi ne director of civil litigation and ministry of justice na Nasarawa yanzu. Shi ma ya sani abin da yake a cikin ai ba ba shi kudi ije biya kudin da za a yi abin compilation na record din ba. Mutane ma na ma kuma ba su samu kudi ta sun da ba biyansu abin wujen da muke kana yanzu. Wannan ba su yi komai ba watakila zan je wujen nima content proceedings na ma su yana local government. Abin da za a yi kana nan gaba.
Abokiyar aiki Zainab Babaji ta shafe kwanaki da dama tana tuntubar shugaban karamar hukumar ta Kiyana na yanzu ta lambar waya game da wannan batu, amma lamari ya ci tura. Amma da duk lokacin da nasara ta samu za mu ji abin da suke faɗa game da wannan batu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina ya yayya ko neman magana.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Murtala Faruku sanyina da labaran wasanni.
Kasar Masar ce ta mamaye gasar wasannin motsa jiki na nahiyar Afirka karo na 23 da aka kammala jiya Lahadi a kasar Ghana. Masar din ta sami nasarar lashe jumlar lambobi 192 da suka kumshi zinari 300 da azurfa 47 da kuma tagulla 42. Najeriya ce ta zo ta biyu a gasar ta wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta bana da lambobi 121 da suka hada da lambobin zinari 47 da na azurfa 34 da kuma na tagulla 40. Najeriya ta yi kaka gida ne a bangaren wasannin daukar nauyi inda ta sami lambobi har 32 da kuma bangaren tsere wanda ta sami lambobi 22 a cikin sa. To sai dai kuma tawagar ta Najeriya da ta kunshi wasa 350 ta sami lambobi a kusan dukkan bangaren gasar ta bana. Kasar Afirka ta Kudu ce ta zo ta uku a yawan lashe lambobi inda ta sami lashe lambobi 106 da suka hada da zinari 32 da azurfa 32 da kuma tagulla 42. Sai Algeria da ta zo ta hudu da jimillar lambobi 115 na zinari 29 azurfa 37 da tagulla 48. Yayin da cikon ta biyar na sama ita ce Tunisia mai lambobi 88 da suka hada da zinari 22 da azurfa 27 da kuma tagulla 39. Mai masaukin baki wato kasar Ghana ta zo ne ta shida a jadawalin da lambobi 69 da suka hada da zinari 19 da azurfa 29 da kuma tagulla 21. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila na ƙara matsa ƙaimin farautar ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen da ke takale da ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya. Duk kuwa da ƙalubalen da Chelsea ɗin ke fuskanta na badaƙalar hada-hadar kuɗaɗe da dokokin wanzar da riba na hukumar shirya gasar Premier. Osimhen mai shekaru 23 da ya koma Napoli daga Lille ta ƙasar Faransa a kan kuɗi miliyan 75. A yanzu yana da kimar zunzurutun kuɗi har fan miliyan 120 zuwa 130 sakamakon haskawa sosai da ya yi a ƙungiyarsa ta yanzu ta Napoli. Rahotanni kuma sun bayyana cewa ɗan wasan na da sha'awar komawa ƙungiyar ta Chelsea inda ake sa ran zai taimaka mata wajen samo bakin zaren matsalolin da take fama da su a ɓangaren 'yan wasan gaba. To sai dai kuma wajibi ne Chelsea ɗin ta ɗauki wasu matakai na musamman kafin ta iya samun Osimhen. La'akari da matsalolin kuɗaɗe da kasuwanci da take fuskanta wanda hakan kan iya haɗawa da cefanar da wasu 'yan wasanta domin samun kuɗaɗen mallakar Osimhen. Hakan kuma na zuwa ne yayin da wasu ƙungiyoyi kamar Manchester United da Arsenal da PSG suke zaman jiran dama a zawarcin ɗan wasan da zimmar yin wuf da shi. To ƙarshen labaran wasannin kenan, mu kasance lafiya.
A gaida Murtala. Yanzu kuma sai karatun Alƙur'ani na yara albarkacin watan Ramadan.
sunana Ramlat Rabi Sama'ila Lamya Surat Sabbi Aina Adwala Qasar Kamarun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Sabbi Isma Rabbika Al-A'la Allazi Khalaqa Fasawwa Wallazi Qaddara Fahada Wallazi Ahwaja Al-Mar'a Fada'alahu Ghusaa'an A'wa Sanu'ru'uka Fala Tansa Illa Ma Sha'a Allah Innahu Ya'lamu Jara Wa Ma Ya'fa Wa Niyassiruka Lil-Yusra Fazakkir In Nafa'ati Az-Zikra Sayazakkaru Man Ya'sha Wa Yatajannabu Al-Atqa Allazi Yasla An-Nar Al-Kubra Thumma La Yamutu Fiha Wa La Yahya Qad Aflaha Man Tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم
ما دلا yanzu kuma ga labaran duniya a takeice.
Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jinƙai a Gaza, inda Falasɗinawa ke fama da yunwa, da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Jordan. Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai agajin jinƙai. Ya kuma yi kira ga Isra'ila da kada ta sanya wasu sharuɗa ko kawo wani cikas wajen kai kayan agajin jinƙan. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin Kiev a yau Litinin, wanda ya jikkata akalla mutane biyar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta lalata duka makamai masu linzamin da aka harba, da kuma takwas daga cikin jiragen sama marasa matuƙi guda tara da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare a cikin dare a biranen Mykolaiv da Odessa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka faɗo sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa. Jakadiyar Amurka a Ukraine Bridget Brink ta ba da rahoton jan fashe-fashe masu ƙarfi a babban birnin Ukraine. Gwamnatin Faransa ta tsaurara matakan tsaro a matakin ƙoli a jiya Lahadi bayan mummunan harin da aka kai a wani wurin kallon raye-raye da kaɗe-kaɗe a Rasha, harin da ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai shi. Prime Minister Faransa Gabriel Attal ne ya sanar da matakin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, wato Twitter. Yana mai cewa hukumomi suna nazarin ikirarin da kungiyar IS ta yi na kai harin na Moscow da kuma barazanar da kasar ke fuskanta. Sanarwar daina zuwa ne bayan da shugaba Emmanuel Macron ya yi wani taron tsaro na gaggawa sakamakon harin da aka kai ranar Juma'a a wata unguwa da ke birnin Moscow.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julia Discretion da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Nelson, ni Muhammad Hafiz Babalake cewa ku kwana lafiya.